Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji bayanin da wani kwararre a sha'anin tarihin Afirka yayi game da taron tarayya Afirka da aka kammala a kasar Habasha, inda aka duba hanyoyin da suka kamata a bi don warwar matsalolin matasa a nahiyar ta Afirka. Bayan haka kuma za ku ji cewa Najeriya ce ƙasa ta biyu a duniya da ke da yawan masu cutar da ke karya garkuwar jiki da ake kira AIDS a takaice, a cewar ƙungiyar NEP wanda ke nan Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wadda ake kira SIDA. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-5. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau 4 ga watan Yuli Amurkawa suke bukukuwar ranar samun yanci domin tunawa da yancin kai daga mulkin Ingila, yayin da miliyoyin Amurkawa suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun yancin kai a duk fadin ƙasa. Hukumomin tsaro suna can suna ɗaukar sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a. A birnin Boston da ke jihar Massachusetts, inda Amurkawa suka kaddamar da gwagwarmayarsu ta kwatan yanci daga turawan Ingila, 'yan sanda sun girka wani jirgin sama maras matuki da ke tsaye a wuri guda a sama domin sanya idanu akan mutane rabin miliyan da za su taru domin kallon wasan wuta ko knockout da za a yi. A birnin New York kuma 'yan sanda sun cika wasu motocin tifa manya-manya da yashi suka ajiye su a kusa da wuraren da jama'a za su taru domin kallon wasan wuta. Jama'ai suka ce za su girka waɗannan motocin ne masu yawa saboda abin da ya faru a birnin Nice na Faransa a watan Yulin bara, inda wani ɗan ta'adda ya take ya kuma kashe mutane 86 da wata mota lokacin bukukuwan wasan wuta irin wannan a birnin. A nan birnin Washington ma hukumomi sun yi ɗamara ko da za a fuskanci irin wannan hari da mota a lokacin faretin da tuni aka soma shi da kuma wasan wuta da za a yi idan an jima.
Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙona tan 60 na magungunan jabu da aka kama a ƙasar a cikin wannan makon. Wani jami'in kwastam na Kamaru, Marcel Kamgen, ya ce waɗannan magungunan sun haɗa da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji, kuma an shigar da su ne domin sayarwa da jama'a akan wato a kantunan magunguna da kuma gefen hanya. Ya ce waɗannan magungunan na jabu suna da matuƙar hatsari ga lafiyar jama'a kuma suna iya kashe masu amfani da su. An shirya ƙona magungunan ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke shirin hallara a ƙasar ta Kamaru domin yin taro akan matsalar magungunan jabu a nahiyar Afirka. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar Kamaru, Jackson Kamga, ya ce irin hukuncin da dokokin ƙasar suka tanada akan masu sayar da magungunan jabu baya da tsananin da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunar safarar.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Koriya ta Arewa ta ce ta sami nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango, wani muhimmin cigaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliyar da take duk da jan kunnen ƙasashen duniya. wannan makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman dake kusa da bakin iyakar kasar da China a arewa maso gabas ya fada a cikin yankin ruwan tekun Japan ya kuma girgiza yan siyasar Japan din tare da tabbatar da cewa China ba za ta iya hana Korea ta arewa yin abin da take so ba dazu kuma gidan talabijin na NBC News ya ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka guda biyu suna fadin cewa Amurka ta yi imanin wato wannan makami mai linzami da Korea ta arewa ta yi gwajin sa a cikin daren Litinin mai cin dogon zango ne harba wannan makami mai linzamin da Korea ta arewa tace zai iya kaiwa ga ko ina a cikin duniya zai kara matsin lambar da ake ma kasar China kan ta kara daukar matakan takunkumi masu tsauri kan Korea ta arewa sai dai kuma ba san irin martanin da Korea ta arewa za ta iya maidawa ga wannan ba a yau talata prime minister Shinzo Abe na kasar Japan ya ce wannan gwaji na baya-bayan nan ya nuna cewa irin barazanar da ake fuskanta daga Korea ta arewa ya karu
Daga ƙarshe gwamnatin tarayya na Amurka ta kara matakan takaita shigowa Amurka daga wasu ƙasashen musulmi shida ciki har da hana kakanni da sauran ƴan uwa na nesa izinin zuwa wurin ƴan uwansu dake na Amurka. Gwamnatin ta faɗa cikin takardun da ta gabatar gaban kotu jiya Litinin da Maraice cewa wannan matakin na takaita shigowa Amurka daga Iran, Libya, Somalia, Sudan da Syria da Yemen yana kan hanya kuma an tsara shi ne bisa manufofin da aka dade ana amfani da su karkashin dokokin shige da fice na baki a Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala taron tarayya Afirka na 29 a birnin Addis Ababa na kasar Habasha inda shugabanni daga kasashen Afirka suka duba hanyoyi da matakan da suka dace a dauka wajen warwar matsalolin da matasa a nahiyar Afirka ke fuskanta kamar rashin aikin yi da kuma talauci. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
A gurin wannan taron, muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Sami Osinbajo a matsayin shi na shugaban kwamitin sulhu da tsaro na Majalisar Tarayyar Afirka ya bayyana cewa akwai muhimmancin gaske na duba hanyoyin da za a bi domin a kawar da tashin hankula a nahiyar Afirka musamman yaƙe-yaƙe. Shine kwamitin sa yayin nazari akai aka gano cewa babu shakka yawan da ci gaba da tashin hankulan da nahiyar Afirka ke fuskanta shine ke maida ta a baya kuma ba za a ga motsin komai ba sai an warware wannan matsala ta tsaro. Wani ƙwararre akan sha'anin tarihin Afirka kuma mai sharhi akan al'amura wato Mike Omeri a tattaunawa da na yi da shi a Abuja ya ce babu shakka taron shi na da muhimmanci. Amma matsalar ana shirya taron ne a watsi ba tare da aiwatar da manufofi ko bayanan da aka gabatar a wurin taron ba.
Muhimmancin taron ko hidiman shi ne idan an zauna akan tattauna a nemi hanyoyi yadda za a samu a maganta abubuwa ko ciwo da damuwa da ke a kasashen Afirka. Amma kamar yadda wannan zaman ta shekarar nan ta kunsa, lallai ana da damuwa akan yadda matasa sukan tashi su gudu su je neman hanyar abinci ko bunƙasa kansu da rayuwarsu a wasu ƙasa. Ba a neman maganin da yake kawo wannan abin daga farko. Kowane lokaci idan an zauna sai a magana bayan abin ya riga ya faru ba a nema a duba menene ya kawo ga har an shiga wannan halin. In ba haka ba, ai maganganu kan an riga an yi ta hanyar samun kudaden shiga da sauransu duk an tattauna. Manufin ita kungiyar matu shekaru 18 ko 20 da aka yi domin a tabbatar cewa an samo da hanyoyin gyara rayuwar Afirka ne. So in bayan shekaru 20 ba iya yi ba yau za a yi.
To yanzu idan ka duba jawabin da muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya ya yi a gurin taron wato Farfesa Osinbajo ya nuna cewa tashi-tashin hankula da fitintinu da ke faruwa a Afirka su ne abin da ke mayar da Afirka baya.
Idan an yi haka to an fara dawo layi kenan domin za a sake za a fara ɗauka damuwan Afirka. Daya bisa daya a nemo maganin ta kuma a aikata ta ba wai a ji a zauna a yi wannan dogon turanci kowa ya buga hannu ko ya jijjiga kansa na gama a kama hanya ta shi a zauna a jira wani sabon damuwa ya zo don a ji a sake tattauna a nemi magani ba. Domin idan an kama daya yanzu nan ina tabbatar maka cewa ajenda na biyu zai kuma fuskanci wata abu daban. In ba haka ba za mu zauna ne muna jira sai wata kasa kamar America ko can da nisa in sun shigo mana da wata damuwa sai mu kwashi kwanmu da kwarkwanmu. kwata mu mu shiga neman maganin da wanda muka samu wanda ba mu muka aikata ba ba da son mu ba amma domin son yanda su cancin za su gina kasashen su suka yi.
Mr. Mike O'Merican wani mai sharhi kan al'amuran Afirka a tattauna da ne da shi a Abuja, Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa a wani taron juyayi wanda suka rasa rayukansu sanadiyar cuta mai karya garkuwar jiki da aka yi a birnin tarayya Abuja, shugaban kungiyar masu cuta a Najeriya da ake kira NAP1 a takaice ya ce har yanzu cutar na ci gaba da yaduwa duk da kokarin fadakarwar da ake yi a al'umma. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana.
Well, since 1986, that the first case of HIV was being reported, we have just one documented case in 1986.
Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai karya garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ce an samu gagarumin nasarar yaki da cutar ba. Shugaban kungiyar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta Najeriya NAP1 a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan campaign din yaki da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayan ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta Kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran ta nuna nasarar yaki da cutar, inji wa Moshehin wanda ke ganin sai duk kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan campaign din kafin samun nasarar da ake bukata. Hakanan ya ce da cutar ta samu yaki ga nan tamkar yadda ake wa Ebola da tuni an cimma gagarumin nasara. Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma bude cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Ilwan Muhammad ke cewa
ana yi kuma duba abubuwa na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi, ana aunawa cuta mai karya garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi, a kun yana da shi a tura shi wajen ba da magani. Wannan abin ana yin shi boye ne, ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wani wajen, an koya mutane yanda suke muna da abin da a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din na kuna guda musu ko su yi amfani da nasu koron roba na mata ko su yi amfani da na maza, an maza sun yi saboda kar su dauki ciwo daga wani namiji kan namiji ya dauki ciwo daga jikin su, kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya. To ciwo mai karya garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa ne kuma kar a samu ciki cikin su zuwa zuwa, kaga wannan abun ya rage. Abin da ke damu na cinye yara ba su da kuɗin yin aure, so wani cuce sun girma sun girma sun girma da ransu da su ta su je wajen daddare, to ga don zai su dauko ciwo sai arwa sun kamu da ciwo mai karya garkuwar jiki.
Wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallin su, inda hakan kan jewa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar.
The women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk.
Nan ma wakiliyar Amurka ce a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi, inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa, inda da yawa wasu an ma kashe mazajinsu da kuma ƴan mata da suka rasa iyaye.
The US response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian assistance.
Akan nema sa Amurka don jin kai ta bada gudumar dala miliyan 301, akan karfafa gwiwar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce karshen rayuwa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya ubangiji sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin, amin amin summa amin ya Allah.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin nan, yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan shin kun gamsu da matakan da ake dauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wanda ake kira AIDS ko kuma SIDA da Faransanci. Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan a yau, sai ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku. Yanzu haka mun bude layukan mu, kuma kamar yadda kuka ji a cikin rahoton da muka kawo muku yanzu ba da dadewa ba, Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda tafi yawan masu wannan cutar. Ga kira na farko mun samu daga Kano.
mai magana Alaisa dan kaka mai fanta ko dai daga cikin shugabannin kungiyar zafin kan Najeriya.
To Alhaji Sani muna jin ka.
A gaskiya wannan cuta har yanzu tana yaduwa. Dalili kuwa wato an yi sanyi da yin kamfe da jawo hankalin mutane akan ciwon. Wannan yasa mutane suka ji jikin su. Kuma su kansu asibitoci suna iya kokarin su. Amma rashin wayar da kan jama'a akan wannan ciwo ya sa abin yana karuwa ba kamar da ba. Kuma abin takaici yawanci wasu masu suke da ciwon sukan auri matan da ba su da wannan ciwon. Ko matan da suke da ciwon su yi aure ga mazan da ba su ci abin yana yaduwa ta wannan bangaren.
To Alhaji Sani, dama ba an ce a rinka yin gwaji ba kafin a yi auren nan, kana gani mutane ba sa jin wannan kiran ne?
Ke wasu ba sa yadda, wasu ma kunya suke ji su je wajen wannan gwajin. Domin wani na jin tsoro da a yi bayyana ya kuma sai a ga kaman abin nan.
To Alhaji San dan tata mai fanta kenan daga Kano, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Wani amuran da wani ayi miki fata alkhairi. Sunana ya Usuleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam ya Usuleiman, muna jin ka.
Gaskiya ba zan yi mamaki ba dan an ce Najeriya al'amari na kara tafarkuriya game da wannan yanayi. Dole hakan ya kasance tun da su kansu hukumomin da suke wayar da kai kusan su suke kara ta'azzara wannan abu.
Ta yaya?
Sabida bayan da za a yi cutar nan an san kashi 77 ana daukan ta ne ta hanyar saduwa ta yanda bai dace ba. To amma kuma wai ba za a wayar wa da mutane kan illan saduwan da sauran rike su ba. Sai a ce wai ai amfani da kororon roba. To wannan kinga duk wannan wani al'amari ne da mu abin yana daure muna kai. Su kansu hukumomin su suke kara ta'azzara wannan abin. Ya kamata su warwa da al'umma illan zinace-zinace da yanayin fadawa matan da ba nasu ba. Kaga wannan zai kawo rage irin wannan al'amura da sauran da ke sa kasa. Nagode, sunana Usuleiman Madaci, Allah ya sa tashi lafiya.
To malam ya Usuleiman Madaci, mu ma mun gode. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala, Allah ya kiran ku da garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayin nawa shine wallahi kaman za ku yi shirin nan dazu nake tambayar wani likita yake ce mutu. Shi yanayin yadda ba kaman da yanzu takin ka ga an ce wannan ne cutar ƙanjamau ne zai yi wuya. Amma ya ce saboda magunguna da ake samu yana rage raɗaɗi har zai iya bayyana a fili. Kuma abin da ni nake fahimta abin da shine cewa kaman abin kin ga dan ana tunanin irin mata marasa wanzu masu zaman kansu da mazaje masu da su mugun yawo haka shi suka fi samu. To ni kila abin fara shigo cikin ma'aurata shi sa kila abin ke yawa ganin ba a gwaji da a yi aure da sauransu. Kuma ba dole sai ta harkar kila zina wadda saduwa da sanin wanda ba ma'aurata ba. Kila ko ta wajen allura da wani irin waɗannan ana iya kama wani kila shi sa alƙalamin ke ta hawa. Da fatan dai hukumomin lafiya za su kara zage gaske a tare da sun gaza kenan. Zaton a gaskiya da fatan za ku tashi lafiya.
To amin Allah ya sa malam Murtala, yanzu kuma bari mu je Kwara.
Hello.
Hello, da wa muke magana?
Kana magana daga lafiya ya amana Allah bai zama mutum ba aiki.
To malam Bala, muna jin ka.
Inda nake magana game da wannan cuta da Allah ya rana maka. Wani cuta ne wanda yake ya kamata a koma ma Allah. A ci gaba a koma ma Allah, a ci gaba da roƙon Allah. Wannan cikin mutum da suna ta wanda Allah ya sanya ma bayi. Haka muna buƙatar likitoci da sauran kuma likitoci su saka rawa zuwa ga wannan al'amarin. Zan fi suna wayar da mutane in mutum ya je ko awon jini ne da sauran su ana iya haɗu kafa wannan lalurar. Sai Allah su an kaɗai ana yin haka na ana iya gane waɗanda ke ɗauke da ita.
To malam Bala kenan daga Kwara, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Ajiya Maryam, barkin ki da waraka.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Bashir Tela ne da jami'an lafiyan Bari-Bari, headquarter na jihar Nasarawa.
To malam Bashir, muna jin ka.
Mun gamsu da iya kokarin da waɗanda suke wayar da kai da gwamnati da waɗanda suke yi. Sai dai akwai waɗanda suke da wannan cuta kuma suna yunkurin shafawa wanda bai da cutar kuma sun san illan shi. Yana da kyau a ci gaba da wayar ma mutane da kai. In dai kana da wannan cutar bai kamata ka sa ma wanda bai da shi ba. Da fatan Allah zai kawo mana ƙarshen wannan cutar, na gode.
To madalla malam Bashir Tela, mu ma mun gode da ra'ayinka. Har yanzu muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. agogonmu na cewa karfe 4:49 mun samu wani kira daga Doma.
Na'am, to assalamu alaikum Malama Maryam, barkan ku da kokari.
Barka ka dai da wa muke magana.
To alhamdulillah, kina tare da shugaban kungiyar muryar nasara ne ta jihar Nasarawa, Garba Salim Likita Radio na garin Abu Abun Domin jihar Nasarawa.
To Malam Garba Salim, muna jin ka.
Yawwa, to a gaskiya Malama Maryam, da farko dai maganan ciwon AIDS din nan daga cikin kungiyoyi da ainihin hukumomi suka shiga duk wani taro da za a yi, akan wayarwa da mutane kai, kuma mutane sukan karbi wannan ainihin faɗakarwa da ake yi. To amma yanzu fa sakacin da aka samu na rashin ainihin wayarwa da mutane kai din da dan maganin da aka samu yana rage radadin nan, ya sa mutane sun yi sake, an ga kamar ma babu ciwo. Saboda haka muna roko don Allah da Annabi, hukumominmu da ainihin ma'aikatan kiwon lafiya da sauran kungiyoyi su sake tashi tsaye, a sake faɗakar da mutane domin a dakile wannan ainihin cutar. Gaskiya tana nan tana yaɗuwa, tashi yanzu Najeriya ta zama na biyu. Wannan abun ya kamata dukkanmu jama'a mu guji wannan abun.
To Malam Garba Salim, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Azare.
Salamu alaikum Hajiya, sallinki da aiki.
Barka ka dai da wa nake magana.
Kina magana da Kwamar Sa'idu da kuwa ciyaman na kungiyar taimakon marayu marasa galihu da ƴan gudun hijira na karamar hukumar Katagun zone gaba daya. Katagun zone gaba daya a jihar Bauchi.
Comrade, muna jin ka.
Yawwa Hajiya, dauko maudu'i mai muhimmanci. Abinda zan yi kira ga al'umma shine, wasu na gani sai ta hanyar banza ne ake daukan wannan cuta, kuma alhali ba haka bane. Yawanci ta aski kamar yadda ake fadakarwa ta yankan farce da sauransu, to ko ina idan Allah ya kaddari zaka samu wannan ciwo zaka iya samun shi. To dan haka dole ai ta kira ta ko ina ana kiyaye irin wannan cututtuka, tun daga yanzu har an ce Najeriya ita take ta biyu wannan ciwo. Mu ma da kanmu da kungiyoyi da sauran al'umma muna da irin gudunmuwa da zamu bayar ta hanyar gidajen rediyo da sauransu, da zama da al'umma haka wuri-wuri, ba irin zaman daba ana kace nace ba, ana fadakar da mutane irin wannan yaya za a yi a tsare irin wannan cuta da take bazuwa, da irin kuma duk idan aure ya tashi akasari zaki ga kamar yankin ƙauyuka da sauran kananan hukumomi sai kiga an yi aure ba a je an yi test ba. To yanzu wayewa ta samu da irin wannan test din, da irin test na sikila da sauransu, duk ana wayarwa mutane kai. To amma kin ga wasu sai su yi burusu, sai Allah ne mai kawo kai a je a daura aure.
To Comrade Sa'idu da huwa kenan daga Azare, mun gode da ra'ayinka, kuma anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kacho kan labarin wasanninmu na ranar yau, zai mai da hankali ne a kasar Jamhuriyar Nijar, inda kasar ta kafa tarihi ta hanyar dan wasarta na kare kai na wasannin taekwondo cewa da Abdulrazak Isufu Alfaga, wanda ya lashe tugullar zinari a karawarsa na neman kambe na duniya na wannan wasannin wadanda suka wakana a garin Moju a Koriya ta Kudu. A wurin wasannin, Alfaga ya lalabe dan kasar Mali daga farko, sai dan kasar Faransa, yannan dan kasar Brazil, kamin ya yi waje da tauraruwar wannan wasar ta taekwondo ta kare kai ta nahiyar Afrika a wasan kusa da na ƙarshe, cewa da ɗan kasar Gabon Anthony Abam a ajin ɗan kilogram 87. A wasan ƙarshe, Alfaga ya yi nasara gaban ɗan kasar Birtaniya cewa da Muhammad Shaw, a cewar Maitre Kodo mai horar da yara a jamhuriyar Nijar. Wannan nasarar ta Abdulrazak Isufu Alfaga abin farin ciki ne ga dukkan ƴaƴan jamhuriyar Nijar.
Wannan abu da Alfaga ya samu, ya zama champion, samu medal d'or, wannan farin ciki na gare mu metruka gaba da bakin duniyar Nijar. Farin ciki na gare su wannan abu da Alfaga ya yi, saboda Nijar wasanni ba ta samu dan Nijar su dai wuri wasa a zama champion jimon din ba Isufu Alfaga ba.
Suma waɗansu ƴan kasar ta jamhuriyar Nijar sun nuna farin cikin su game da wannan nasarar ta Isufu Abdulrazak Alfaga Mustoma da Sanusi
Alhaji Idito ne
wannan abu mu muna murna matsayin mu na ƴan Niger abinda Niger ba taba ba yanzu gashi mun samu amma an samu medal
farko dai suna na Ibrahim Mishayi dan wasa ne wanda nan Niger mu kowa na alfahari da shi kowa da
Umaru Salif Masal dole mu nuna jin dadin mu jin murna saboda inda don anka ce Nigerian ya heta cikin kasar duniya gaba daya cikin duniya ya shiga an hada kwambala kuma har ya kasance Allah ya ba shi nasara gaskiya wannan sai mu ce mu gode wa Allah subhanahu wataala da yabba dan kasar Niger wannan sa'a
a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa kwamitin take kula da shirye-shiryen zaben sabon shugabannin hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ake cewa FENIFOOT sun bayyana sunayen Salifu Meyaki da Colonel Jibril Hima Pele a matsayin waɗanda suka cika ka'idodin yin takarar neman zama waɗanda za a zaɓe su a matsayin shugabannin hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger a nan gaba yayin da committee ya bayyana sunaya Blarazak Hima Sule da Umaru Sule a matsayin waɗanda ba su cika waɗannan ka'idodin ba sai dai suna da damar su ɗaukaka ƙara akan waci da aka yi da takara karin nasu Haruna Mamman Bako na birnin Kwarni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwarni a jamhuriyar Niger
Ga sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta bayyana ƴancin kai daga Burtaniya a shekarar 1776 domin samawa dukkan Amurkawa damammakin da ba za ta taba kwace musu ba cikin waɗannan damammaki kuwa sun hada da rayuwa cikakken ƴancin kai da kuma kasancewa cikin farin ciki Thomas Jefferson shine shugaban da ya rubuta furucin ƴancin kai wanda ya yi amfani da kalmar damar da ba za ta taba kwacewa ba wanda ke kiraran abubuwa guda biyu game da ƴancin dan adam na farko yace ba gwamnati ce ta ba mu wannan ƴanci ba muna da su koda gwamnati bata ba mu su ba na biyu ba za mu taba sadaukar da wannan ƴanci ga gwamnati ba koda da amincewar mu ba za a iya kwace mana ba kuma ba za mu bari a rama mu da shi ba Mr Jefferson yayi daidai da yayi wa ƴancin Amurka wannan fasara saboda wannan fasara ta yi daidai da ƴancin da Amurka ta samu daga Burtaniya ta waye kamar yadda yace ya dace muddin bayan kuntatawa ta lokaci mai tsawo gwamnati ta ci gaba da kin mutunta ƴan ƙasa da kuma ba su ƴanci Jiyin juya hali ne abu na ƙarshe ga Amurkawa sai da suka samawa kansu sababbin dakaru domin tsare rayukansu ba domin saboda gwamnati mai mulkin kama karya ba amma akan yadda aka tsara domin rage mulki cikin tsananin kunci wakilai 56 da suka rattafa wa fassarar ƴancin kan Amurka hannu ba su dauki ayyukansu da wasa ba sun shiga hatsarin zargin su da cin amanar gwamnatin Burtaniya amma suka gane cewa hakan ya zama wajibi Benjamin Franklin mafi shekaru a cikin waɗanda suka rattafa wa takardar bada ƴancin kan hannu yace hakika ya zama wajibi ne mu kasance tare ko kuma idan ba haka ba to lalle babu shakka za mu kasance a ruwatsi sun shirya sadaukar da rayukansu domin samarwa kansu ƴancin da ba za ta kwace musu ba ta kasancewa kawunan su a hada ne kadai suka samu wannan nasara a wannan rana ta 4 ga watan Yuli Amurkawa na murna zagayowar wannan rana ta samun ƴancin kai da kuma jaruntakar da maza da mata da suka sadaukar da kawunan su da bada rayukansu wajen samar da ƴancin da ba za ta taba kwace musu ba hakika ya kamace kowane dan adam haka a ranar murnar zagayowar ranar samun ƴancin kai ba bikin samun ƴancin kai kadai Amurkawa ke yi ba amma ya hada da dukkan ƴancin da bal'adama suka samu a fadin duniya wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
A gaida Ibrahim Jarmai yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a yau 4 ga watan Yuli ne Amurka suke bukukuwar ranar samun ƴanci domin tunawa da ƴancin kai daga mulkin Ingila. Yayin da miliyoyin Amurkawan suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun ƴancin kai a duk fadin ƙasa, hukumomin tsaro kuma suna can suna ɗaukan sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a da suka taru suke shagulgula. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙona ton 60 na magungunan jebu da aka kama a ƙasar a cikin wannan mako. Wani jami'in kwastam na Kamaru Marcel Kamgan yace waɗannan magungunan sun hada da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji kuma an shiga da su ne domin sayarwa da jama'a kantunan magunguna da kuma gefen hanya yace waɗannan magungunan na jebu suna da matukar hatsari ga lafiyar jama'a kuma suna iya kashe masu amfani da su
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.